sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana kan shirye-shiryen babbar sallah lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 8 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa ana ci gaba da tsokaci kan kashe tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe.
Shi da ya sauka dinnan wani yana jin haushin wani abin da ya yi a baya watakila shi ne ya kawo da wannan abu. Ko kuma dai watakila za ka samu ko shi wanda bayan wannan abin sai da cikakken lafiya.
Za a kuma ji cewa shugaban Najeriya ya jagoranci taron majalisar tsaron ƙasar sanadiyar harin kan gidan yarin kuje da ma sauran matsalolin tsaro a ƙasar, to sai dai wasu basu gamsu da abin da ya biyo baya ba.
Kowa ya dauka cewa ababe biyu zai dauka bayan taron da ya da jami'an tsaron nan. Na farko ya sauke mutanen da yake ganin sun janyo wannan asara ta rayuka da ta dukiya.
Idan mun kada jihar Bauchi kuma za a ji cewa wata kotun shari'ar musulunci ta yanke hukuncin kisa ta Rajamu kan wasu mutane uku kan laifin luwadi. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan cinikin dabbobi na babbar sallah. Sai kuma zai ma dai sake zuwa ya gabatar da shirin labaran wasanni. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe da aka kashe zai shiga tarihi a matsayin babban abokin hulɗa Amurka wanda ya goyi bayan tasirin da kasashen yammacin duniya suka yi a gabashin nahiyar Asiya wajen daƙile ƙarfin China a yankin, a cewar manazarta. Abe, wanda ya fadadewa akan karagar mulki a ƙasar Japan, a yau Juma'a ya mutu bayan da aka harbe shi da safe a wani gangamin yakin neman zabe a birnin Nara na kasar Japan. A watan Agustan shekarar 2020 ne shugaban mai ra'ayin mazan jiya ya sauka daga karagar mulki bayan ya kwashe shekara 9 a matsayin Prime Minister. Ya ci gaba da taka rawa a siyasar kasar, musamman a jam'iyyar Liberal Democratic Party. Yakin Ukraine da tasirinsa kan samar da makamashi da abinci ga kasashen duniya shine ya mamaye tattaunawar da aka yi a taron G20 na yau Juma'a a birnin Bali. Kasar Indonesia mai masaukin baki ta yi kira ga ministocin da suka je taron da su lalubo mafita a tattaunawa kan yakin da tasirinsa akan hauhawar farashin abinci da makamashi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan kasuwa da masu sayan dabbobi a jihar Maradi da ke jamhuriyar Niger sun koka akan tashin gauran zabi da dabbobi musamman raguna suka yi a babbar sallar bana. Sun kuma ce baki daga ƙetare musamman 'yan Najeriya ba su zo sayan dabbobi ba a wannan shekarar saboda dalilan tsaro da kuma matsin tattalin arziki. Wakilin muryar Amurka a Maradi Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoton.
A nan ina tsakiyar babbar kasuwar dabbobi ta jihar Maradi da ke ci kullum tun da babbar sallah ta gabato. Raguna, tumaki, shanu, awaki har ma da raƙuma ne kasuwar ta kumsa inda jama'a ke hada-hadar saye da sayarwa. Sai dai farashin ya yi tsauri.
Sunana Sani Ibrahim, Maradi. Na zo sayan rago ne, dama na sayi kwanaki. To nake ga ya kamata na ƙara saboda nauyin iyali kuma ina ga ina daga ma amma kuma ragon na zo min ba mu shirya ba dai kila zan samu ragon shi nake jira anti ya haita in ya dawo sai in
to ga lokacin da fara tafiya
ba ya komi ko rasalla aka sai ba matsala kamar da ko sun tsada ba matsala saboda akwai kuɗi ga mutane amma zai da abin yake ko arhaji a rin saboda ba kuɗi ga mutane ga abinci da tsada.
Mallam Haruna Abdullahi, Allah ta duk dabba daga taya wannan yan sai kukuwa sai a ce ma 70,000 daga nan wurin ba ka samu wanda sai kasa sai abin da ya sama da shi saboda wani talaka ne talat gashi tsada ta koli mutane
da bisashi sun koka da karamcin masaya musamman ma waɗanda ke fitowa daga makwabtan kasashe irin su Najeriya, Mali, Burkina Faso da dai sauransu, al'amarin da ke da alaka da lamarin tsaro da kuma canjin naira.
Yari ne tsoho ya uwu tsohon mai daji na kalawanka duk ma bakin bangaren abin da tsaron hanya in ka sai za ka heka ka shiga cikin matsala kuma ne ragata yanzu irin yadda take yanan kaga akwai rago a cikin shekaran jiya da yammata wannan na shigowa kasuwar ta dan haska mana amma yanzu gashi babu bako ko guda duwa mu wa mu ne ke cin junan mu kenan ka kasuwa ƙarhin kasuwa ba
karamcin abincin dabbobin ya tsada shi hakan ma na daga cikin abubuwan da yasa basa shan suka yi tsada a shekarar ta bana a cewar gamba mun tari sarkin kasuwar kara ta maradi
tun da ake ba basashe da haki da dasa da kowa shine ke tsada tunda busan ma ko tsaka tsakiyar nan ka har malai ta zo tana da daraja ya kawo wannan matsalai to gaskiya yanzu baki ta hankali dai ba wani bakin kirki yanzu saboda harkar nera ce yanzu ba ta da wani tasiri ba eh to duk da wannan dai har gara ma sai bazan can gurin tunda an suka zo suka canza neran nan suka ga dubunne ce eh ga tsaro ba eh sai har harkar tsaro ba wallahi
kana numa tikila ko a tare
ko eh ko a tare ba eh tunda yanzu abin ya zama gashi kana ma zama na gidan naka sai a tarra ka ba
da fatan Allah ya ba kowa ikon yin layya idan hakan bai samu ba Allah ya ba da ladar niyya ya nuna mu tabbatin badada a cikin koshin lafiya Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Mansur Sani da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Mujar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba an harbe tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe yayin da yake wani jawabi ganin ba a san kasar Japan da irin wannan al'amari ba wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Elhikaya ya shirya mana wannan rahoton
Shinzo Abe dai wanda ya zauna kan kujerar Prime Minister tsawon shekaru 10 kafin sauka a Bariya ya ci gaba da zama babbar fuska a siyasar Japan tamkar har yanzu yana kan kujerar ne Japan na daga kasashe da aka fi samun masu kashe kansu in sun yi wani abin kunya yan sanda sun cafke wanda ya harbe Abe ta baya mai suna Tetsuya Yamagami a wajen kamfen din zaben yan majalisa inda Yamagami yace bai gamsu da Abe bane dan haka yake son kashe shi tsohon ministan na wajen Najeriya Dr. E.D. Hong ya ce Abe ya yi ta amfani da hikimomi ne na kulla dangantaka har yayi dogon zango kan mulki
daga Abe ya yi ta lallabawa ya yi ta faci-faci na wannan siyasar nasu har ya kai ga shekara 10 shine mafi prime minister kasan wanda ya dade aka raga mulki ya samu musu daurewan arziki ya samu musu daurewan siyasar duniya ya samu musu fahimta yanzu shine kawai kamar nake ga maka din duda da yayi ministan kasashen waje amma shine kawai wanda nake tuna sunansa a cikin prime minister din Japan saboda canje-canjen ya yi yawa ba za ka iya tunawa ba yau an sha gobe an cire riga ta an yi haka ake ta yi amma kaga shi dai duniya ta san shi
masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Getso ya ce kisan gillar zai jawo sauran shugabanni musamman ma na kasashe masu tasowa ƙara karfafa tsaro a gewayensu yana mai kawo wasu dalilan rashin adalci kan tunzura jama'a su kan gari inda ya kawo wasu misalan kan Najeriya
kashe shi wannan tsohon prime minister na kasar Japan wani abu ne da ya kamata ya koya wa shugabanni musamman shugabannin Afirka kuma musamman a kasar Najeriya yanda aka yunkura aka kai hari gidan yare na kuje da kuma sauran har-hare da ake kaiwa can da can a sasanni daban-daban na kasar tamkar sako ne da yake nuna gazawar gwamnati wannan irin waɗannan abubuwan suna faruwa ko da fa kuma mulki ya kamata ku dauki darasi babba daga wannan abin da ya faru
kasancewar wannan akasi ya zama ba sabon ba tun wajajen 1930 Dr. Hong ya ce Japan ta samu sabon darasi kenan a tarihi
rashin fahimta ne domin ka san akidar nan wata rana yana da muni ni da dai ya sauka din nan wani yana jin haushin wani abin da yayi a baya watakila shi ne ya kawo ga wannan abu ko kuma dai watakila zaka samu ko shi wanda bai wannan abun bai da cikakken lafiya zaka iya samu wanda hankalinsa bai gama warkewa ba kwarai da gaske ya je tabka wani ta'asa wanda bai da niyyar yin sa in dai yana cikakken hankalinsa amma in ba haka ba yawan mutanen su da siyasar su yana da fahimta kwarai da gaske domin yanzu nan za a zabe ka gobe zaka ga mutane sun saba zanga-zanga akan cewa ko su za su ciro ka ko bayan ka take dawowa zaɓe ba za su zaɓe ka ba.
Prime Minister Japan mai ci Fumio Kishida ya nuna matukar takaicin aukuwar akasin yana mai cewa san ba za a yafe ba. Nasiru Adamu Elhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci wani zama na majalisar tsaron kasar sanadiyar hari kan gidan yarin kuje na Abuja da kuma sauran matsalolin tsaro a kasar. Bayan zaman ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Mai Garidin Yaɗi ya yi ma manema labarai bayani kamar yadda za a ji a rahoton Umar Faruk Musa.
Sabon mataki dai da aka dauka shine jaddada kiran da shi mai girma shugaban kasa yayi na cewa a tabbatar da cewa an dauki kwararan matakai a ga cewa waɗannan abubuwan ba su sake faruwa ba. Kamar yadda ka sani waɗannan abubuwan suka faru musamman a Kujede, mai girma shugaban kasa ya nuna cikakken damuwarsa, duk da yake dai mahi yawan wanda suke cikin wannan gidan an dawo da su, muna ganin abu ne wanda ya kamata a ce bai faru ba, kuma ya faru ka ba ne san ana daukan matakai kuma kwarara na ganin cewa wannan abin bai sake faruwa ba.
Ministan ayyukan yan sanda na Najeriya kenan Alhaji Muhammadu Maigari Dingabi da yake bayyana manema labaru sakamakon ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da hafsoshin tsaro na Najeriya. To ganin cewa ba a kori kowa ba, ba a kuma dakatar da kowa ba, na tuntubi Malam Mamun Sale, wani mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya, domin in ji me yasa ya rashin yin wannan yayi wa 'yan Najeriya ciwo.
Mafi yawan 'yan Najeriya sun sa ran shugaba Buhari tun da ya je wannan ta'adi da idansa, kowa ya dauka cewa ababe biyu zai dauka bayan taron da ya jami'an tsaron nan. Na farko ya sauke mutanen da yake ganin sun janyo wannan asara ta rayuka da ta dukiya. Na biyu kuma a tabbatar da cewa kudaden da yake ganin ya bayar amma bayani da su wajen inganta tsaro na muhimmin wuri irin kurkuku na ƙasa wanda yake tsakiya birnin tarayya, wanda bai wuce kilo 50 ba daga zuwa daga fadarsa zuwa wannan wurin ko kuma zuwa filin jirgin sama.
To ma ganin ka bai kamata a ce a jira rahoto ko kwamitin bincike kafin a yanke shawara su waye ba su yi aikin su ba?
Yo ai wannan zancen a jira kwamiti ma ai bai taso ba, tunda mutumin nan da kansa kafa da kafa ya je wurin nan ya ga ta'adin da aka yi, ya yi tambayoyi wanda shi a matsayinsa na janar na soja ya san akwai abin da ya kamata ya sani, kuma wanda yake ganin wannan abu ba a yi shi ba. To kaga baya bukatar wani daga baya a kafa kwamiti a zace ga rahoton wannan kwamiti, ya ga idonsa ya nuna masa komai, kunnensa ya ji masa komai.
To amma wannan ba shi ne karo na farko da aka yi wa bangaren tsaro na Najeriya kwantum bauna ko cin zarafi ba irin wannan. Me zai sai wannan a yi tsammani ko a sa rai zai bambanta da sauran baya abin da ya faru?
To babban abin da ya sa shi ne wannan yana ɗaya daga harurrukan da aka kawo jami'an tsaronmu ko aka kai wa Najeriya, wato wanda shugaba Buhari kafa da kafa ya ce ya gane a idonsa. Ne rashin yabawa da ma'aikatan tsaronmu, kaga wannan ya sha bamban da sauran wadancan da ake wanda wakili yake turawa.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, har yanzu dai muna Najeriyar, inda kotun shari'ar musulunci da ke garin Ningi a jihar Bauchi ta yanke hukuncin kisa ta rajamu ga wasu mutane uku kan laifin aikata luwaɗi. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Yanke hukuncin na rajamu kan mutane uku na baya-bayan nan da suka hada da Malam Haruna ɗan shekaru 70 da wasu matasa guda biyu, Abdullahi Abubakar Deti mai shekaru 30 sai kuma Kamilu Ya'o mai shekaru 20, saboda amsa laifin aikata luwaɗi ya kawo jimillar waɗanda ke jiran aiwatar da hukunci na jefewa har sai sun mutu zuwa 13, da kuma wasu mutanen su guda 25 da suke jiran hukuncin yanke hannu. Malam Ya'o haifi ne ga ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da laifin aikata luwaɗi.
Sunana Ya'o Isubu Agwaɗa ne ce, ɗana na sikina, sunansa Kaminu Ya'o ɗana ne. Ni hukuncin da aka yanke a zuciyata ne har ga Allah bai mun ba, sabila da bani da dama ne baya da kuma yadda dai. Ni fata na da ɗana in cin mu nasara Allah ya taimake ni ya dawo gida. Ga bisa yanda aka ba shi bayani, ya yi bayani a kotun, shi abin da ya sa an sa wahala ya gani. Wahala domin an jefa da an dake shi an dake shi ne amsa laifinsa. Kungiyoyi na kungiya ta ce makamin ta mai kare hakkin dan adam ta kare mun hakkin dana domin ta ce makamin akan wannan layi.
Har ila yau iyalin ɗaya daga cikin mutane biyun da aka yanke wa hukuncin rajamu ta bayyana halin da suke ciki a sanadiyar yanke wannan hukuncin.
Asama suna Garin Gwada, mijin Abdullahi, yaya hudu, ba abinci ba komai, haka muka zauna kuma ga rashin lafiya.
Sai dai kuma a yayin da aka kawo mutanen guda uku gidan kurkuku a Bauchi, tsaikon da ake fuskanta na aiwatar da hukunce-hukuncen rajamu da kuma yanke hannaye ya sa hukumar shari'ar musulunci ta jihar Bauchi cikin yanayin tsaka mai wuya, domin kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na zargin hukumar da take haƙƙin waɗanda ake tsare da su na tsawon shekaru suna jiran aiwatar da hukuncin da aka zantara kansu. Sai dai in ji cewa shugaban hukumar ta shari'a Malam Mustapha Baba Ilela hukumar NASA na da iyaka.
Mu kuma jira mu su nishi da matakin mu kuna da iyaka. Sauran aiwatarsu ba yana da matakai da ake.
To sai dai kuma a halin da ake ciki dai yanzu hukumar gidan gyara hali ta kasa reshen jihar Bauchi dake tsare da rukunan mutanen da suka hada da na masu jiran jefewa da kuma yankan hannu ta gabatar da kokanta ga babban alƙalin jiha domin neman mafita kan lamarin. Ni cewar ASP Jibrin Abubakar kakakin hukumar a Bauchi.
Da sun shekaru sun shekara sa uku sun sha hudu akwai ma wani ma wajen shekara sha biyar. Saboda haka yayin wannan kesi din yana damu a matsayin mu na masu tsare da su.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab yanzu kuma ga Garba Awwal da rahoto na musamman.
Masu sana'ar dabbobi sun yi cincirindo a Benin cikin kai kasar Jamhuriyar Kamar Luwala amma ta wani bangare kuma ana samun rashin kwastomomi masu sayan dabbobi domin gudanar da bukukuwan sallar Idi babba wanda da haka waɗanda kuma sun ce madalla kasancewar masu sana'ar sayar da dabbobi sun fito ne daga waɗansu ƙasashe makwabtan kasar Jamhuriyar Kamaru domin sayar da hajjojinsu na raguna kasancewar ana jajiberin babban sallah na wannan shekarar 2022 din na tattaki har zuwa kasuwar dabbobi domin ganewa idanuwa na irin wannan da ake toyawa a kasuwa ga yadda irin mutakaya da masu sayar da dabbobi a wannan kasuwa
to kuma gani tare da Malam Yahaya shi ma ya kawo raguna ne daga can Mura a can jihar Arewa mai nisa ana ce kan iyaka da kasar tarayyar Najeriya malaya assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ga shi ka kawo raguna daga can Mura har zuwa Benin Douala to yanzu ragunan yaya kasuwan yake
a kasuwa akwai dare mun gode Allah saboda kasuwa wannan mai nan mun zuba da mu garin Douala ya zo mun zo yi kasuwa wannan kasuwa mu yayi mai kyau ba komai yayi kyau ba komai
kaman ragunan da tsada ne ko kuma ba su tsada
akwai na tsada akwai na ba tsada duka biyu
kaman na jaka nawa na wuce nan kaman yanzu wannan nawa ne
kaman wannan jaka dari
jaka
na jaka dari akwai na dari 120
kaman wannan na shi
wannan wannan kaman jaka wannan kuma jaka 2009 ne
jaka 90 ke
jaka 90
eh ka cikin jini ko
ka cikin jini
yawa ka to wannan ba wannan wannan babban fa
wannan kuma jaka 120
jaka
120
to baka rage a wannan farashi da
kike sai wannan ba raga wannan duk sun ga ma sun saya ma
an riga an sai gaba
ki sai gaba gashi na ma mu yi
yanzu yafi zaka koma kenan
sa sorawa kwana uku zan na ga ma duka zan ta zan ta
zaka tafi gida ko
za ka mai
to me zaka fada mutane yanzu masu zuwa su saya kuma
zan ga musu duka sunan gode da yi mini kasuwa mai kyau ba mu ba da problem da su mun gode Allah ya kara musu mai kyau kaman zuwa wani kuma za mu kawo
farko zuwa kake nan kamar a Douala farko ne
sana biyu ne mun zo yanzu kafa na biyu
to madalla kun ji yadda hirar tamu ta kaya da shi wannan Malam Yahaya wanda ya kawo laguna daga can jihar Arewa mai nisa kuma ya fito ne daga kan iyaka wanda ke tsakanin kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya ya ziyara na Benin Douala domin sayar da kayayyakinsa wanda ya kawo amma ya ce kasuwa fa alhamdulillah domin yanzu kayayyakin ragunan sun kare gabaki daya nan da kwana biyu zuwa uku zai koma an da ya fito na Mura ko?
To madalla
ina tare da Abubakar Sadiq Jibrin wanda yake ya zo daga can bangaren jihar Arewa mai nisa na kasar Kamaru a garin Kusiri yanzu ya kawo raguna shi ma domin ya ci wannan kasuwa na babbar sallah da ke gudana a fadin duniya assalamu alaikum alhaji Abubakar na fatan ka lafiya ko
lafiya galau
madalla gashi na ga raguna
daga Kusiri
ya kasuwar ka zo wannan garin Douala ana samun ciniki kuwa
kai kasuwa kam jiya ka kasuwa babu kasuwa sai gobe
gobe ne kuke ganin cewa
gobe insha Allah
kuke ganin nawa ne wannan raguna na
wallahi raguna da dari da jika dari da jika 70 75 80 85 dama
yanzu kaman wannan
wannan kam Dernepri
80
jaka 80
shine karshen kudin sa
80 80 wannan 85 wannan 100 jaka 100
to yanzu ya kace ganin wannan kasuwar wannan shekarar kun jadin ta kuwa kasuwar wannan shekarar kasuwa ya yake wucewa
wallahi babu kasuwa kam babu kasuwa
kun ji yadda shi mai wannan raguna yace wannan shekaran kam babu kasuwa sannan kuma suna kokari su ga cewar wataƙila daga yanzu zuwa gobe ko jibi kasuwa za ta iya canja musu saboda irin yanayin da aka shiga musamman kun san ana cikin wani matsaloli a duniya gabaki daya wataƙila kowa yana alaƙanta kansa da maganar yaƙi da ake a can kasar Ukraine da kasar Russia insha Allah
wani mai sayan dabbobin shi kuma ya yaba da irin tsarin da ya gani na rayar da kasuwancin dabbobin kuma ya ce an saka matakan tsaro domin hana barayi ko wadansu bata gari gudanar da ayyukansu
maitre la tout bien ou ya la sécurité ya la quoi tout bien merci la sécurité la douala merci la sécurité la tout les camerounais
madalla da yadda naga yanda ake siyar da wadannan dabbobin kuma mu dai godiya muke ga gwamnati kasar kanmu wajen yadda tayi domin shawo kan bata gari a wannan kasuwar domin a dacan idan muka zo muna samun matsaloli to yanzu kam alhamdulillah kuma yadda ake zama
da
alamun mun zanta da shi kan irin matsalolin da suke fuskanta yayin da suka bilo daga can jihar Adamawa na kasar Jamhuriyar Kamaru zuwa Benin din kai kasar Douala akan hanya ga irin abin da yace
ina tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo laguna daga can bangaren birnin Banyo jihar Adamawa kasar Jamhuriyar Kamaru ya suna malam
sunana Muhammadu Sani dan sarki Usman Banyo
kuma da Mamur Sani yanzu haka ga ka a Douala tare da laguna ya kaje wannan kasuwa
kasuwa bana wajen tana da karfi amma kuma dabbobi ne suka yi karanci bana to da suka yi karanci mun saye su da tsada ka amma kuma mun zo Douala farashin na nan dai daidin talakawa
to yanzu kamar nawa da nawa kuma
muna da rago abin da ya dauki jaka 55 har yaje jaka 120
wannan ba ga cewa kamar yayi wata lakawa sauri ba farashin
bai yi ba don irin ragunan mu kowanne na da daidin talaka daga cikin su to ba raguna ne da suka fito can arewa manya na jaka 200 jaka 300 ba duk talaka na da daidin shi a gurin mu
wani irin kalubale kuka ko matsaloli kuka fuskanta kafin ku shigo Douala
mu yan aiki sun dame mu kuma mun tashi gari hanya ba hanya mun biya mota da tsada don kowane rago ya tashi mana kan jaka 5
zuwa
Douala
to wani kuka za ku yi ga gwamnatin kasar Kamaru
muna roƙon gwamnatin kasar Kamaru ta sa mana ido ta kawo mana agaji don sabili hanyar kasar Banyo kan ta mutu yanzu hakan nan dai kasan Banyo in ba don motoci ne da suke tashi na kasan Baminda masu manyan motoci da suke tausaya mata talakawa ba da kasan Banyo yanzu ba ta da abinci
to yau ta bangaren haraji da rabon wanda kuke gyara hanya na ma ana tsawala muku
haraji kan mukan da sauki a gurin mu don tunda mun biya harajin mu na can Banyo da shi muke zuwa garin nan tsakanin doctor likitan Shanu da kuma Mary muka biya wannan ba damu soja kuma baya damu
to me fatan ka ga sauran al'umma
ne ma al'umma fata don Allah don annabi mu daga hannu sama mu gaya ma Allah kukan mu su ka gwamnati su sa mana ido a taimaka mana hanyar mu ya jaru
to madalla mun gode ku mama awal karfa mu jira amurka daga kasar Kamaru
to a gaida awwal garba amma kar kai nisa dan zaka gabatar da shiri na gaba
wasanni a takaice
gasan
ofishin hukumar nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Morocco. Yan matan nahiyar Afirka su ne suke ta kesare ni a manyan biranen ƙasar ta Morocco. Domin daukan kofi, ƙasar Kamaru ba su jaɗi ba a yayin da suka fara gasar da kafar hagu. Kulab ɗin na yan matan ƙasar Jamhuriyar Kamaru duk wasannin da suka yi guda biyu sun yi cancanci. Na farko dai sun fara ne da ƙasar Zambia, an da ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ƙasar Zambia suka tashi kunnen doki a ranar Lahadi 3 ga watan 7 shekarar 2022. Kamaru ta sake yin wasanta na biyu ne da ƙasar Togo a ranar 6 ga watan 7 shekarar 2022 a birnin Casablanca, an da kowanne a cikin kulafin ya jefa ƙwallo kwaya ɗaya tilo a ragar ɗan'uwansa. Ranar Lahadi nan ne ƙasar Kamaru za ta sake a halin yanzu kamar dole ne ta yi wasanta kuma ta samu nasara akan wasan da za ta yi a yanzu haka. Sai dai ƙasar Kamaru za ta haɗu ne da ƙasar Tunisia gobe 9 ga watan 7 shekarar 2022 da ƙarfe 8 na yammaci a birnin Casablanca, an da ƙasar Tunisia ta fara yin wasanta ne da ƙasar Togo, an da ta jefa balabale guda 4 a ragar ƙasar ta Togo, ita kuma Togo ta jefa ƙwallo 1 tilo a ragar ƙasar Tunisia. Sannan kuma ta sake gwabzawa da ƙasar Zambia, an da Zambia ita ce ta samu nasara a kan ƙasar ta Tunisia da ci 1 da 0. Yanzu ƙasar Tunisia za ta kara ne da ƙasar Kamaru, Togo kuma za ta kara ne da ƙasar Zambia a gurbi. Za mu ga kowane ne zai zanto zakara a cikin waɗannan kulakulak na ƙasashe guda hudu. Sai kuma gasar kwamɓalar ƙasar Jamhuriyar Kamaru na wannan shekarar 2022 a ranar ne ta gabata ne dai kulak ɗin Cotton ta Benin Garwa ta karɓi baƙuncin kulak ɗin Edin a can Benin na Garwa, an da kulak ɗin Cotton ya lallasa kulak ɗin Edin da ci 3-2. Yanzu dai kulak ɗin Cotton ce ta zanto jagora a kwamfanar wannan shekarar 2021 zuwa 2022, an da aka gudanar da wasan a gaban manyan masu ruwa da tsaki na sha'anin ƙwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Shugaban hukumar ƙwallon kafa na ƙasar, tsohon ɗan takare da kuma tsohon kaftin ɗin ƙasar Samuel Eto'o, ya miƙa wa kulab ɗin Cotton kuɗi har miliyan 30 na sefan ƙasar domin ƙarawa ɗan takare ɗin ƙwarin gwiwa na cigaba da gasarsu. Mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta ɗaice.
Tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe da aka kashe zai shiga tarihi a matsayin babban abokin hulɗa Amurka, wanda ya goyi bayan tasirin da kasashen yammacin duniya suka yi a gabashin nahiyar Asiya wajen daƙile ƙarfin China a yankin, a cewar manazarta. Abe, wanda ya fi daɗewa a kan karagar mulki a Japan, a yau Juma'a ya mutu bayan da aka harbe shi da safe a wani gangamin yaƙin neman zaɓe a birnin Nara na ƙasar Japan. Yakin Ukraine da tasirinsa akan samar da makamashi da abinci ga kasashen duniya shine ya mamaye tattaunawar da aka yi a taron G20 na yau Juma'a a birnin Bali. Kasar Indonesia mai masaukin baki ta yi kira ga ministocin da suka je taron da su lalubo mafita a tattaunawa kan yakin da tasirinsa akan hauhawar farashin abinci da makamashi. A yayin buɗe taron, ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi ya ce hakkinsu ne su kawo ƙarshen yakin ba tare da daɗewa ba, maimakon nan gaba su kuma warware bambance-bambancen su a teburin sulhu ba a fagen daga ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Station wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalma ki garba ke cewa a huta lafiya a kuma ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan babbar sallah lafiya. Wassalam.